Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan Washington DC a cikin shirinmu na yau da gobe, shirin matasa wanda yake zuwa muku akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafinmu yanzu haka kai tsaye ta Facebook Live, ko kuma a kasance tare da yanar gizonmu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Alhamis 19 ga watan Janairu shekarar 2017, zamu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis.
Inda a cikin shirin yau zamu yi magana game da yadda wasu mata ke shaye-shaye, inda bincike ke nuna yadda shaye-shaye ke shafar lafiyar yaran da ake haihuwa.
Wannan dabi'ar ce ta sa muka ƙara tuntuba game da shin wannan abu yaya yake damun mutane ne a ƙasa.
To mata mu sani fa mu ne iyayen al'umma, idan al'umma ta gyara mu ne, idan ta baci mu ne, mu gyara halayen mu.
Tabbas shaye-shaye ƴaƴa mata yana shafar daukacin al'umma ne baki daya.
Babu shakka shaye-shaye ko ga maza mummunar illa ce balle ga ƴa mace.
To bayan mun ji amsoshin naku da kuka aiko akan tambayar da muka muku, za kuma mu tattauna kai tsaye da likitar yara Hafsat Rufai Ahmad daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a Nigeria.
To yanzu kuma zamu je ga wasu amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter, inda muka tambaye ku bisa ga yadda ake ta fama maganar shaye-shaye. Shin me kuke gani ko kuma me kuka sani game da illar da hakan yake haifarwa ga lafiyar mata da yaran su?
Sakon farko daga Zainab Musa mai Aduwa tace salamu yau da gobe. Hakika shaye-shayen da mata suke yi musamman ma ƴan mata yana haifar musu da babbar illa ga lafiyar su, mutuncin su da kuma zamantakewar su. Ya kamata mata su san idan suna shan kayan maye yau da gobe zai haifar musu da wata cuta. To mata mu sani fa mu ne iyayen al'umma, idan al'umma ta gyara mu ne, idan ta baci mu ne, mu gyara halayen mu domin samun ingantacciyar rayuwa. Allah shirye masu irin wannan hali, amin.
Sai kuma Sufyanu Gumel Zangon Daurai ce assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas shaye-shayen ƴaƴa mata yana shafar daukacin al'umma ne baki daya. Fatan mu ya kamata iyaye su rika kula da tarbiyyar ƴaƴan su mata, idan tarbiyyar ƴaƴa mata ta gyaru tarbiyyar al'umma ta gyaru.
Sai mai turare gwadabawa yace yau da gobe ikon Allah zai iya janyo iyalan nasu su tashi da ciwon hauka, domin kuwa alhalin yanzu mafi akasari hauka tana samuwa ne ta hanyar shaye-shaye. Allah dai ya gyara, amin.
Sai Muhammad Ashiru na goma yace zai iya haifar da gurbatacciyar al'umma, al'ummar da ba ta da amfani a duniya kai har ma a lahira, tunda Allah subhanahu wata'ala ya hane mu da aikata abu mara kyau. Ya kamata iyaye mata mu kula.
To sai kuma Muhammad Abubakar Idris yace ai abin ba karamin bata mun rai yake ba, domin a gaskiya wannan halin da mutane suke sa kansu a ciki yana barazana ga lafiyar su matuƙa. Wani abin ma sai ka je asibiti zaka tabbatar da hakan, amma ni dai fata na Allah ya shirye masu yi, kuma Allah ya kare mu da karewarsa.
Sai Ukashi Abdulsalam Koko yace babu shakka shaye-shaye ko ga maza mummunar illa ce balle ga ƴa mace. Hakika shaye-shaye ga ƴa mace yana da matuƙar matsala, duba ka ga yadda ƴa mace take uwar al'umma. To kaga in har ya zama ya mace tana wannan ɗabi'a, to lalle akwai haɗari. Allah ya kiyaye.
Sai Musa S. Muhammad Shinaka, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce tabbas shaye-shaye ga ƴa mace babbar matsala ce a matsayinta na uwa mai shayar da mama. Dama tunaninta kaɗan ne, tun bata sha komai ba, balantana ta sha.
To Maryam da Safinatu ya gaya masa tunanin mace kaɗan ne, bayan ya sani cewa iyayenmu mata ne.
Ta yana gari.
Kuma aka ce idan mace ta zama ta gari, to da al'umma sun yi na gari, saboda haka tunaninta ba kaɗan bane. Ban san inda ya samu wannan lissafin nashi ba.
Yo, ko Usman Danfodi ma ina ya fara samun ilimi gurin
mahaifiyarsa, haka yake. To sai kuma Tanimu Inuwa Zangon Buji Yace Salam yau da gobe shirin matasa barkanku da wannan lokaci. Hakika shaye-shaye da mata suke yi a halin yanzu yana taka muhimmiyar rawa wajen rushe tarbiyyar kansu da kuma ta yaran da za su haifa. Bayan haka kuma babbar illar ma ita ce cutar da masu shaye-shaye ke kamuwa da su. Ga kuma wani babban laifi ne ga gun Allah. Allah ya shirye masu yi su daina. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Muhammad Lawal yace assalamu alaikum yau da gobe. Bayan dimbin zunubi da suke kwasa akwai kyama ko tsana da al'umma take kuma yana haifar musu da matsalar rikicewar kwakwalwa da ta yaran da suke haihuwa a halin shaye-shaye. Allah ya shirye mu.
Sai Bashir Kabir yace salam, a gaskiya akwai babbar illa domin mata su ne makarantar farko a wajen ƴaƴan su. Allah ya sauki. Amin.
Sai kuma ƴan Bungudu Abubakar yace ai ba wai lafiyar su ba ma har da ta al'umma domin su ke ba da tarbiyya ta gari.
Sai Bala Muhammad Dambam yace salam, yau da gobe shaye-shaye tsakanin mata zai iya haifar da babbar illa. Da farko su dai mata su ne iyayen gida wanda duk yawancin abin da suka yi da shine yaran gida za su koyi. Don haka ina ganin shaye-shaye tsakanin mata zai iya munantar da tarbiyyar yara. Tai da idan yaran sun taso sun ga iyaye na yi su ma sai su taso da wannan ɗabi'a ta shaye-shaye. Don haka mu ma maza mu kiyaye sannan mu zuba ido a matan mu akan duk abin da kaje ka zo. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Muhammad Lawal Abubakar yace shaye-shaye tsakanin mata na iya gurɓata tarbiyyar rayuwar yaran yanki baki daya da ma su kansu matan. Wani babban hatsari ne ga rayuwar su baki daya. Allah ya kare mu. Amin.
To sai kuma Kabiru Aliyu Madrid yace yau da gobe shaye-shaye ba ga mata kawai ba, shaye-shaye bai da kyau, bai kamata mutum mai hankali ya maida kansa mahaukaci ba. Saboda in kana shaye-shaye da zarar ka dau shekaru zaka ga mutum ya koma mahaukacin karfi da yaji. Ya kamata masu dabi'ar shaye-shaye maza da mata su yi wa kansu kiyamul laili su daina.
Sai Muhammad Aji Mainau yace yau da gobe shaye-shaye tabbas suna da illa musamman ma mata. Nakan tausayawa duk wacce take shaye-shaye saboda yake rage mata daraja fiye da namijin da yake sha.
Sai Bello Sani Kakangi yace hakika akwai babban illa domin zai iya kawo babban matsala ga ƴaƴan su domin za su iya koyo ta wajen su. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan shaye-shayen. Amin.
To sai kuma Adamu Aliyu Gulde Borno yace yau da gobe abinda na fahimta game da shaye-shaye musamman ga mata shine na farko dai yana kone musu koda da kuma gurbata kayan ciki. Na biyu kuma duk wacce ta rungumi shaye-shaye a matsayin burgewa ko wayewa to wallahi a ƙarshe sai ta yi da na sanin aikata haka a rayuwarta. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare mu da yin shaye-shaye. Waɗanda kuma suke yi Allah ya sa su gane illar yin haka. Amin.
Sai Abdul Karim Isa Rijiyar Lemu yace salam, yau da gobe hakika shaye-shaye babbar illa ce ga maza da mata. Duba da irin illolin da yake haifarwa da masu yi. Ina kira ga ƴan uwana matasa maza da mata da mu guji wannan mummunan ɗabi'a don mu tsira da mutuncin mu duniya da lahira.
Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace salam, yau da gobe tabbas shaye-shaye tsakanin mata abu ne wanda kan iya lalata musu kwakwalwa ko ma ya halaka su tare da abin da suke dauke da shi a cikin su na ƴaƴa. Allah ya kare mu daga wannan musifa. Amin.
Sai kuma Abubakar Abubuwa Kankara yace yau da gobe hakika yin shaye-shaye ga ƴaƴa mata na da matukar matsala. Ganin yadda yake zubar musu da kima ga idanun al'umma kuma yana haifar musu da mutuwar jiki, wato yana lalata musu jiki ta yadda za su yi saurin tsufa. Hakika wannan wata babbar matsala ce a gare su. Akan haka ne muke baiwa mata masu wannan ɗabi'a ta shaye-shaye shawara da su yi wa kansu kiyamul laili, wato su taimaki kansu su daina. Domin kuwa kowane yaro ba zai ji daɗi a ce uwarsa tana shaye-shaye ba. Da fatan mata za ku ƙaurace wa duk wani abu da bai dace ba da ka iya lalata rayuwarku da rayuwar ƴaƴanku.
Sai Ibrahim Iramu Dake Fullo yace gaskiya yau da gobe akwai illa sosai. Don wallahi mace ko ta fi zinari da lu'ulu'u kyau ba zan aure ta ba in har tana shaye-shaye.
Fatima Abdulsalam Dambam tace salam, yau da gobe a gaskiya shaye-shaye ba karamar illa yake haifarwa rayuwar maza ma ballantana mata. Muna fatan Allah ya shirye masu wannan sana'a.
To sai kuma Abdullahi Adamu Fada yace yau da gobe sai dai Allah. Wallahi shaye-shaye ga ƴaƴa mata babbar illa ce game da ƴar gajeriyar rayuwar da suke da ita. Muna ba da shawara game da gwamnati da jama'a da su sa ido domin kauda wannan mummunan ɗabi'a a tsakanin mata da maza.
Sai Isiyaku Muhammad Socket yace gaskiya yana musu illa kamar yawan rawan jiki, kamar kakkarwa, ciwon hanta, ciwon huhu da kuma shanyewar rabin jiki da kuma yawan mantuwa. Duk wannan yana faruwa ne da matsalar shaye-shaye. sayen kwayoyi da matasa ke yi kuma ina kira da hukuma su hana saida magani ko a ina
sai Rabiu Bashir Umar yace salamu yau da gobe a gaskiya shaye-shaye tsakanin mata yana da illa ga ƴaƴan sosai za su iya kamuwa da cututtuka waɗanda zai iya shafan ƴaƴan nasu ta wajen shayarwa da fatan masu irin wannan hali na shaye-shaye za su ji kuma su daina amin
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter inda @mamankulsum tace hakika akwai babbar illa ga mace mai shaye-shaye za ta cutar da kanta da lafiyarta da iyalanta kuma za ta zubar da mutuncinta
sai @mustafa lawal b yace wannan masifa da ta kunno kai ta shaye-shaye tsakanin mata da maza sai dai mu ci Allah ya kawo ƙarshen ta
sai @baba gana zango yace masu shin kayan maye ba su taba nema sun rasa ba don haka ya kamata a fara gyara tun daga ƙasa ma'ana a hana shigo da kayan mayan
to sai kuma daga ƙarshe @mustafa lawal b yace @voye Hausa wannan masifar da ta kunno kai ta shaye-shaye tsakanin maza da mata sai dai mu ci Allah ya kawo ƙarshen ta
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
to yanzu kafin mu je ga likitar yara bari mu shakata da wannan
garwe zulu ka samare sanwe wai na kwaya sanwe wai na kwaya sun danga gaye san na kwaya sanar ke gaye ya gare a zama ka Ubangijin Allah su gaba ka ji addu'ar mallame Ubangijin Allah su gaba ka ji addu'ar mallame
kin zo bayan shin wiwi da kwaya sun dauka gaye mara kin san wannan waka
abu na ban sani ba ai waye ne mawakin
na wa mene ko bi su miji dan dan tangale ne haka
Allah sanki
to mu gode sosai sai mu ce muna kuma tare yanzu haka kai tsaye ta wayar tarho kamar yadda muka yi alƙawari da likitar mata likitar yara a gafarce ni Hajiya Hafsat Rufai Ahmadi daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria assalamu alaikum likita
Wa
alaikum assalam
wa rahmatullahi
barkanku da
yawa eh
barka da zuwa da
ka sannan ayyukan ku kun shiga yamma mu kan muna nan sha dai ma muke nema kenan yawa to kin ji dai yanda mutane masu sakonni suke ta magana akan shaye-shayen mata da kuma illar da yake haifarwa ga lafiyar su musamman ta bangaren yara da wanda suke haifa ko da wanda suke tare suka haifa din ne zamu so mu ji daga bakin ki a matsayin ki na wanda take kwararriya akan maganar lafiyar yara.
Ya to alhamdulillah haka ne. Kamar yadda na saurara mutane da yawa da suka turo da amsoshin su gaskiya ko abubuwan da ya kamata a taba din na illolin da waɗannan shaye-shaye ga mata suke kawowa ga lafiyar yaran su. Wato in aka kalli lafiyar yara za mu iya kallon ta bangare kamar misalin uku a lokacin da uwa take da ciki kaga ai tana dauke da jariri a cikin ta da kuma lokacin da ta zo haihuwar shi to bayan haihuwar shi kuma kaga ai zai yi girma har ya kai nazalin mutum to ita uwa in tana shaye-shaye ba wai lalle ne dole a ce shaye-shaye na magungunan da ba su ba koko suke kawo misalin hauka da ake magana amma kowane magani yana da hadari shi yasa zaka ga in mace tana da ciki za a ce akwai wasu magungunan da ba a bata su ko kuma in mace tana da wata larura tana shan magunguna akan sanadiyar wannan larura misali masu ciwon thyroid wannan makoko akwai magungunan da in suna sha in suka gaba za su samu ciki ko kuma suna samu ciki za a tsaida su saboda waɗannan magungunan suna da illa ga jaririn da take dauke da shi
magunguna ma kenan normal
to su kuma magunguna waɗanda ake shan su saboda su kawo wani abu na daban ba wai lallai sai ana da ciwo ba to kaga magunguna ne waɗannan su kuma waɗanda dama can ba a buƙatar su tunda babu larurar shan su ballantana a sha su din to kuma sai ya zama kamar wani bala'i matan mu suna shan waɗannan magunguna dan saboda su samu wasu wata waraka ta wata hanya to ana shan su akai yau da kullum mace tana dauke da jariri farkon abin da ke faruwa kaga jariri da in aka dauke cikin shi ai zai fara ne gaban jikin shi su zama na yadda ake so. Misali kaga kamar a addinance aka ce mutum ya fara ne daga digon maniyyi sai ya zama gudan jini sai ya zama tsoka sannan kuma aka hura mashi rai. To a kimiyance ma haka din ne, daga digon jini din nan shine gabobi za su haɗu, shine za a yi fuska, shine za a yi zuciya, shine za a yi ƴaƴan hanji, shine za a yi hanta, duk da sauransu, har zuwa wajen wata uku wata huɗu din nan lokacin nan duk gaban jikin mutum su riga sun haɗu, sai dai kawai yanzu su yi girma kuma su fara yin aikin da ya kamata su yi. To shaye-shaye din nan zai jawo, na farko kaga za a iya haihuwar yaro wanda yana da naƙasa da ka kalle shi da naƙasashe ta fuskar shi ko kaga kanshi ƙwaƙwalwa ɗan ƙarama, ido can ciki ɗan ƙanana ko kuma sun fito sun yi tulu-tulu, hanci ga yanan mara misali kunne kila ɗaya ko kuma rabi, kaga ko ba yatsu ko ba ƙafa da sauransu, zuciya kuma a ce tana da matsala ko tana akwai hall, akwai rami a ciki. To duka waɗannan shaye-shaye yana kawo su tabbas. Sannan kuma mace wadda take shaye-shaye magunguna za ta jaririn ma da za ta haifa na farko tukuna ɗan ƙanƙani ne, ba zai kai girman shi da ya kamata ba. Ya kamata a ce akwai kimar girman yaron aka haife shi. To ita ba za ta haifi yaro wanda zai yi wannan girma ba. Saboda illan su magungunan da take sha suna zuwa suna taɓa shi wannan jinjirin. Shi jinjiri in yana ciki kaga zai sha, zai karɓi abincin shi ne gaba ɗaya daga uwar shi ta hanyar jinin da zai je mashi, nan da zai karɓa abin nan ɗin shi abincin. In akwai magani a ciki kaga ne zai je ya taɓa ya mashi illa. Kuma jinin da zai zo na abinci ya zo mashi kaga zai zo gurɓatacce, saboda haka girman shi ma
ba zai kai ba.
Sannan kuma za a iya haihu yaron kafin watannin shi su cika, shine zaka ga an haife shi wata biyar wata shida. To kafin nan ma yaron yana iya zuwa ai tabari, ba ma zai kai ne da lima a haife shi din ba sai ai tabare shi. To duk waɗannan suna cikin illolin abin nan shaye-shaye da mai ciki.
To akwai wata yau wannan jinki
idan aka zo haihuwar ita kuma nan ma ana samun matsaloli, saboda zai yiwu yaron yana da halitta jikin shi bata cika ba. To idan aka zo haihuwar yaron zai zama matsala, ko dai yayi kankanta kwarai ko kuma yayi babba ko kuma akwai wasu sassan jikin shi waɗanda ga su nan dai ba su haɗi yadda ya kamata ba, to sai ya kawo matsala wurin haihuwa din ita kanta haihuwa. To shine zaka ga wani sa'i ma ko ba wannan an haifi yaro an ce kis asphyxiated ya kasa numfashi, saboda hukun nashi shi ma ya riga ya tabu, so ba zai iya numfashi yadda ya kamata ba, shine zaka ga an haife su a ce suna da asphyxia. To haka zaka ga kuma in aka haife su suka zo duniya din sai ai ta wahala, ai ta fama cikin dan kwanaki kaɗan na haihuwa. Za ka gansu ba su da kuzari, wasu su lakaf hakan nan ba kwari, wasu su kuma ba su iya jan nono ma, wasu su kuma za ka ga suna ta firgita kai har su ma za ka ga suna yi. Saboda da suka fito din nan kaga sun fito daga muhalli wanda yake cike da wancan magani da suke samu daga iyayen. To by the time suka fito kaga an yanke su daga wancan muhallin, so kuma kamar sun riga sun saba da wannan muhallin. To shine za ka ga sun fito ana ta fama da su a asibitoci, wani sa a sasa a kwalba, ana neman a ba su ƙarin ruwa, ana neman a ba su glucose kamar abinci ke na jijiya, ana neman su yi fashi da kyau. To duk waɗannan illoli ne na da za su faruwa a bayan haifi, a lokacin haifar yaro din da bayan an haife shi.
Yawa, to abin da nake son tambaye ki, akwai bincike da yake nuna cewa akwai yaran da ake haifa
banda nakasan da kika nakasan da kika lissafo
nan
gaba, shi yaran da ba aka haifa wanda ba su nuna da farko ba, akwai wasu illoli da yake
nuna daga baya?
Daga baya
wanda ba su numfashi da farko ba,
kamar akwai wani bincike da muka karanta da ke nuna yaran da aka haifa da cikin wannan suna tashi suna da matsalar karatu, gurin karatu za ka ga
kamar da kika ce abin da rauni a kwakwalwa,
sun samu rauni sosai a kwakwalwa, za ka ga ajiwai kamar
ba su iya daukan karatun yadda ya kamata. Misali
haka tabbas za a iya kuma kasa su matsalolin da yara waɗanda uwayensu ke shan ƙwayoyi suke fuskanta. Kaga mun yi bayanin yanzu kamar an zo haihuwa su an haife su suna da matsalan jikinsu da gabansu ba a samu yadda ya kamata a samu jariri ko yaro ba. To in suka tashi girma kuma haka za ka ga sun tashi ba girman. Yadda za a ga sa'aninsu suna girma su ba su girma. To idan kuma har ma suka ci gaba da girma ɗin suka je makaranta tabbas za ka ga ba su da fahimta. Ba su da ƙwaƙwalwa za ka ga yaro bai kawo wuta. Karatun da ake nuna mashi. Wasunsu za ka ga suna da matsala ma wurin iya karatu ɗin da iya rubutu. Duka waɗannan bincike sun tabbatar da waɗannan abubuwan suna faruwa. Wasunsu kuma za ka ga suna ma da matsala wurin ganinsu da idanuwansu. So ko sun je makaranta ka ga ai dole su gani kafin su fahimta. Wasunsu kuma jinsu shi ma ya taɓu. To kaga ai sai mutum ya ji kafin ya iya maidawa kafin ya fahimci abin da ake so ya fahimta. To tabbas za ka ga fahimtar su ta yi ƙasa ƙwarai da gaske in sun je makaranta. Sannan kuma ko da a ce ma a koya musu sana'a hannu ne za ka ga fahimtar su na su yi waɗannan motor skills ɗin sana'o'in hannu ɗin ya yi ƙasa ƙwarai in ka kwatanta su da yaran da iyayensu uwayensu ba sa amfani da waɗannan abubuwan tabbas haka ɗin na faruwa. To kuma baya ga wannan za ka ga su waɗannan yaran mu'amularsu ita kanta ta zama matsala. Ba su iya mu'amala da yara abokanansu, ba su iya mu'amala da manya na gaba da su, ba su iya mu'amala da na ƙasa da su. Za ka ga shi ne za ka ga yaro ko da yaushe wani sa'i shi kadai sai dai ya zauna shi kadai withdrawn. Wani kuma za ka ga da an yi magana sai fushi, da an yi magana sai bugu, da an yi magana irin su ne bullies.
Su yaran.
Duk masu waɗannan kaga ba yadda za a yi su fahimci abin da za a koya musu a karatu ko kuma a wata sana'a. Saboda kuma duk waɗannan illolin da suka samu ne wakilin su a ciki ko kuma in ma ba tun a ciki ba suna ganin iyayen na suna sha suna jin haushin waɗannan abubuwan suna ganin yadda iyayensu suke yi dan in suka sha wannan kayayyakin ba cikin hankalinsu suke ba za su iya yin komi a gaban yaro. To duk waɗannan abubuwan duk za su taru su zama damuwa a yaran shi kan shi. So shi ne shi suka ga shi ma ya zama withdrawn irin baya son ya mu'amala da mutane in ma ya zama dole ya mu'amala da su cikin fushi cikin fada ya bugi wannan ya mauje wannan ba natsuwa gaba daya. To duka waɗannan matsaloli ne waɗanda yara suke fuskanta iyayensu suna shan waɗannan shaye-shaye.
To kafin mu je ga abin da mutane suke ganin yake sa ake ma fada ya mata suke fada irin wannan shaye-shaye misali. To bari ina son tambaye ki akwai yaran da aka ce akan haife su musamman da kika faɗi wannan illoli to kuma sai a ce an haife su ma a cikin jikin su din ya zama system din su ya zama wani tsari na jikin su in sun fito akwai yiwuwar su ma su yi shaye-shaye?
Haka din akwai yiwuwar haka din. Akwai yiwuwar haka din domin wasu su in aka haife su sukan akwai abin da muke cewa withdrawal syndrome. Sun saba da maganin a can suna cikin iyayensu mahaifiyarsu sun fito sai ka ga irin sun nuna alamun cewa lallai ba su da lafiya saboda waɗancan magungunan jikinsu ya riga ya saba da shi. To akwai hanyoyin da ake bi a rehabilitating ɗinsu su waɗannan jariran. Kaga za a bi da su wani sa'i ma za a ci gaba da ɗan ba su maganin a hankali a hankali amma ana rage karfin shi ana rage yawan shi ana rage yawan shi har jikinsu ya saba da rashin magani.
Ko irin maganin in ba ban katse ki ba irin maganin da uwayen da misali suke sha sai suka aka gane yana cikin jinin shi.
In an yi sa an san irin maganin da uwayen ke sha. To kuma baya ga haka kaga ko an yi rehabilitation din suna ɗan jarirai akwai yiwuwar cewa nan gaba za su iya su sha su kansu. Musamman idan har ba a raba ita uwar da shan waɗannan ƙwayoyin ba. Tunda kaga ai in shan waɗannan magungunan. Tunda kaga ai in dai yaron har ya girma ya fara fahimta abubuwa ya ga tana sha ai kuma kaga shi ma zai sha. Tunda abinda ya ga mahaifiyarsa ta yi ai kaga shi zai tsammaci normal ne.
Kamar misali a ce uwa ko uba yana shan misali tabar wuyi misali sai yana da yaro dan shekara 2 ko 5 misali akwai yiwuwar misali yaron nan kila yana ta rawaka yana ta wasu abubuwa amma kila sai uban ya zama ya kila yaron sai ya ji ana shan ta a wani wuri ya ji kanshin ta misali akwai yiwuwar sai ta sa shi ya natsa alamar saboda wannan abin na cikin jini.
Akwai yiwuwar haka din. Akwai yiwuwar haka din. Ta faru tunda wasu abubuwan ka san akwai wasu laruran hadda shi kan shi shaye-shaye din waɗanda wakila a cikin ainihin tsatsan jini yake abubuwan da ake kira genetic yawa to anan gaba za a koyuwar haka din
likita ni kuma tambaya ta ko kuma in ce kaman yanzu ƴan mata haka da suke yi waɗanda ba su kai ga sun yi aure ba suke shaye-shayen yanzu to kila kafin ko da suka yi aure ko bayan sun yi aure sai suka bari to da koyuwa in suka samu cikin wannan za abinda suka samu suka haifa zai iya samu zuwa da wata nakasa ko kuwa
akwai kan akwai saboda ai kun ga magungunan iri-iri ne san kuma magungunan akwai abinda muke kira half life in su aka sha su akwai lokacin da za su fita daga jikin mutum gaba daya to zai iya yiwa maganin da ta sha din yana da dogon half life wanda zai iya yana iya ya kasance still a cikin jininta har a lokacin da ta samu ciki din wato ga ya danganta da lokacin da ta daina din da kuma lokacin da ta samu ciki din to akwai yiwuwar haka to akwai kuma yiwuwar shi kanshi maganin ya riga ita kanta yayi mata illa dan maganin ayin aka sha ka kinga yana yi ta kanta uwar yana yi mata illa kwakwalwarta ta shafi koda ta shafi hanta ta shafi suna iya sa mata ma kansa da sauransu to kinga tana iya yiwa ita kanta ta riga ta illatu da yadda illa da ta samu za ta iya zuwa ita ma ta shafi wannan jaririn nata da ta dauki cikin shi to za su iya kasancewa
to mun gode sosai Dr. Hafsata Ahmad Rufai
mun gode kwarai suna saka da alkhairi
nike da godiya a rodan
Allah mun gode sosai sai wani lokaci to kin ji fa bayanin likita
dalla
wasu ma dubban sansu ba sai yau dalla to kusance wannan shirin anan kan zamu tsaya amma kafin mu sallama gaba daya Maryam Dazu muna magana da ku akan irin damuwa wasu sun ce suna bayyana cewa damuwa takan jefa wasu a cikin matsala har muke magana da sufiyan tike cewa damuwa za ta isa ka matsanci ai to in kana cikin damuwa ai kila ma baka tunani da kyau
dan ka je duk wannan tarin illolin da ke kamar da abin
nan wasu sai ka ji an ce kamar matan auren nan da aka ce matan aure na yi sai a ce ai matsalar gidan miji ce ko matsalar namiji
ne saurayin ta yaje fata a haka ko makamancin haka to amma dai ko menene
ne dai hakuri
yawa
to ai kuma ma ko mun da rawar da zamu iya takawa dan kowa ka gani
saboda ka ga yanzu
kowa ka gani da abin da ke damun sa
kwarai kwarai
akwai abin da ake masana ke cewa wani break the cycle of guilt and shame
eh wato kenan duk wani irin damuwar nan da mutane suke fadawa a ciki to karka daga tsawala musu ita ka dora musu lodi akan lodi
don wanda
ka kyarar su
zaka zage su ka gulakanta su ina to a tun ga sun fada kuma abin ya shafa
kamar yanzu wannan yau da gobe da muka yi na yau aikin ga tattaunawa muka yi ba mamaki wani ko wata da take da irin wannan dabi'ar in an yi sa'a yana nan yana saurare kila daga yau sai ki ji ya ce
kuma kamar ƴan mata da suke Usman Maryam ƴan mata da ke kun ji abin da likita ta faɗi ko nan gaba bayan aure yana iya ya shafi abin da zaka haifa
eh to kin ga ku da ka bari da wuri to shine
din menene da yabon ka dai samu ka hakuri da ka jura
da wannan da addu'a
Allah kome lokaci
zai wuce
kuma mu kanmu yana da kyau mu rika kyautatawa mu kanmu
idan ka ga mutum cikin matsala ka kyare shi kakka
eh saboda mai matsala irin wannan baka san wai an tayo gare ka gobe ga wani to koda kai zagin in baka yi nasiha ka ja a jiki wato sai kiga matsalar ba ta warware ba wannan shine makasudin irin wannan shirye
masu sauraro kuna iya dalibar mu ta shafin mu na voahausa.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
to haka yake yanzu kan duka a nan shirin namu zai dasa aya kamar yadda Safina tace za a iya bin mu a koyaushe yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaji
da Safina ta sada so dangi
sai in ce kar a manta gobe in Allah ya kai mu juma'a zamu yi magana akan rantsar da shugaban kasa Amurka da za a yi wanda kusan sai Obama zai sauka Trump zai hau kanshi zamu tattauna gobe gaba daya a cikin shirin mu na yau da gobe wanda kuma zamu so ku kasance tare da mu saboda zamu tattauna tare da wanda ga yake daga cikin mazauna Amurka wanda suka san siyasa Amurka wanda zai mana bayani dalla shin yaya mulkin Obama ya tafi shin wannan da zai hau me ake tsammani shin kasashen mu na Afrika me suke tsammani
ga wata kasace an wani shi wani yaki ba da mulkin
sannan da yawa shine zamu hada cewa gashi can a Gambia shi kuma ana tarkici ne za a rantsar da wancan karfi da haji amma kuma shi wancan ba zai bada cikin lami lafiya ba da irin wannan babbance gobe za mu yi magana akai Allah ya kai me za a madadin
Maryam Bashir Bugaje da Safinatu Sada Sudai.
Sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob McLean sai kuma Jarmai da ya hada mu da ku ta shafin mu na Facebook Live ni Kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen wasu na Murya Amurka a Washington DC.
Yau da